Kungiyar ta Amnesty ta ce a yayin gudanar da wannan bincike ta nazarci hotuna da bidiyo akalla 400 waɗanda reshen kungiyar IS da kungiyar ACNU suka yada a kafafen sada zumunta da waɗanda kungiyoyin sa kai masu aikin tsaro a kasashen Mali da Burkina Faso suka wallafa a yanar gizo-gizo. Kuma bayanan da ta tattara sun tabbatar da cewa bindigogin da ke rike a hannun baradan waɗannan kungiyoyi daga Janairun 2018 zuwa Mayun 2021 irar kasashen Turai ne, musamman samfarin kasar Sabiya. Sakataren kungiyar LGPS mai fafutukar wanzar da zaman lafiya a Nijar, Suleimani Rojeto, ya nuna gamsuwa da bayanan wannan rahoto.
Ita kungiyar Amnesty International kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na ƙarya. In an ka bi ƙididdiga abin da ta faɗa, za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu.
Kungiyar ta Amnesty ta ce ko da yake sau tari 'yan ta'adda kan kwashi ganimar makamai a duk lokacin da suka yi katarin samun galaba a gwamzawarsu da jami'an tsaro, bincike ya gano wasu hanyoyin na daban da bindigogi ke shigo waɗannan tsageru, yayin da kuma ake ganin yiwuwar wasu jami'an tsaro na saidawa 'yan ta'adda makamai ko su bayar akan wata manufa. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na cewa akwai ƙarshen gaskiya a game da wannan ikirari.
Aksarin makamman da ake samu hannun ko su 'yan ta'adda na farkon su dai sun hito daga makamai da aka jefo cikin ƙasar Libya don ba da dama ga wanda ke tawaye su ci gaba da bushirimar gwamnatin Kadafi. Wani makamai suka samu kansu cikin sauran kasashen. Kuma in ka lura da abubuwan da ke faruwa a duk lokacin da suka kai hari ko suka ci galaba a kan soji, suna samun makamai kuma kamar yadda kasashen mu suka so ga kasashen Turai ga kuma ko'ina. In ko da in ka lura da abubuwan da suka faru a tango-tango lokacin da suka kai hari suka kashe sojojin Nijar da sojojin Amurka, sun mata hidin mota mai silke ta gwamnatin Amurka da maye-mayen na'urori na hangen nesa na kurmata bayani.
Ganin yadda manuniya ta fara fayyace ainihin hanyoyin da kungiyoyin ta'addanci ke samun makaman da suke amfani da su wajen farwa jama'ar yankin Sahel, Suleimani na cewa ya zama wajibi gwamnatocin kasashen da abin ya shafa su didigi.
Kasashe na yankin Sahel suna iya su haɗa ka gaba ɗaya su ɗauki ƙara a kan tarbi a kotun duniya a shi hujjojinta, kuma ana iya bincika kyauta take ba su ko kuma saye suke yi. To duk ta hanyar sai yake ana kuma gano ina suke samun tallafin kuɗi na sayan waɗannan makamai. A fiddo gaskiya bisa kan wannan abubuwan.
Kasashen Faransa da Slovakia da Jamhuriyar Czech na sayarwa kasashen Sahel makamai a hukunce. Dalili kenan kungiyar Amnesty ta gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe da takwarorinsu na Sahel su tsaurara matakan zuba ido akan yadda ake amfani da irin waɗannan makamai. Ko da yake masana na kallon wannan kira tamkar wani yunkurin rufe kasashen Sahel hanyoyin sayan makamai a daidai lokacin da yaƙi ke ƙara ƙazantuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.